بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر ران لهج أصبر يرتكبني abana sene musu wato haka safiyar rana asabar a 25 go 25 ga watan zulqa'ada shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 25 ga watan yuni na shekarar miladiya ta 2022. Wannan shine darasi na 115 cikin jerin gidarsa daga littafin Kitabu al-Istiqama, wallafar al-Imamu Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Wannan littafi na al-Istiqama asalin shi yana bayani ne game da tafarki madaidaici, musamman game da yadda ya kamata a fassara nassoshin Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, waɗanda ke batu akan ahadithus sifat. Ibn Taymiyyah kamar al'adarsa a koda yaushe yana yawaita istidradi, wato bujiro da wasu mas'aloli daban-daban a cikin littafin. Ya dade yana tattaunawa akan maganganu da yake daukowa daga littafin Ar-Risalatu al-Qushayriyya, wallafar Abul Qasim al-Qushayri, a inda yake tattaunawa akan mas'aloli mabambanta. A yanzu malam yana mana magana ne akan abin da ya shafi al'amarin as-sukur, wato maye da hukunce-hukuncensa a musulunci, da abin da ya halasta da abin da bai halasta ba, da bayani akan me yasa ma dan adam yake so ya fita daga hayyacinsa ya shiga cikin maye, me yake nema a ciki, inda muka ji cewa abubuwa guda biyu ne, neman jin daɗi da kuma kawar da baƙin ciki. To anan ne yake tattaunawa akan cewa ita al'amarin al-lazza, neman jin daɗi, wani abu ne wanda a ɗabi'a ɗan adam dama yana neman ta. Sai haka Allah subhanahu wataala ya halasta mishi abin da yake zai bashi maslaha kuma ya kawo mishi damuwarsa. Allah kuma ya haramta mishi abin da koda a zahirin shi jin daɗi ne, to babu maslaha a cikinsa, sai dai ya ƙara mai damuwa. Za mu tashi inda malam yake cewa fasdun wa idza kanat al-ladhdatu matlubatan li nafsiha fa hiya innama tudhammu idza aqabat aqabat alaman a'azama minhu. Yace idan muka gane cewa ita al-ladhdha, jin da'i, matlubatan, abin nema ne, li nafsiha, a kashin kanta ita abin nema ne, fa hiya innama tudhammu, tunda dan adam Allah ya halicce shi dama yana da bukata zuwa ga ya ji da'i, to abin da za a zarga na jin da'i kawai shine idza aqabat alaman a'azama minhu, idan wannan jin da'in ya zama ya biyo bayan shi abinda ya jawo shi jin dadin, ya jawo jin radadi, garin jin dadi aka haifar da radadi wanda a azama minha, wanda yafi girma fiye da jin dadin, to wannan ya zama abin zargi. Aw man'at ladzatan khairan minha, ko kuma wannan jin dadi kankani ya hana samuwar wani jin dadi mafi girma, to nan ma ya zama abin zargi. Wa tuhmadu, ana yaban al-ladha, jin daɗi, idza a'anat ala al-ladhdati al-mustaqirra, idan wannan kankanin jin daɗin na duniya ya zama ya taimaka wajen samar da jin daɗi wanda yake na tabbas, me kenan? Wa huwa na'imul akhira allati hiya da'imatun 'azima, shine ni'imul lahira wacce ita madawwamiya ce ko mai girma, Allah kai mana baiwa da ita. Malam yace ka kaulihi ta'ala, kuma da Allah yake cewa wa kadhalika makkanna li yusuf fil ardi yatabawwa minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wala mudhi wa ajra al muhsinin wala ajra al akhirati khairun lil ladina amanu wa kanu yattaqun. Wannan ayoyi guda biyu muka kalle su, abinda suke nuni kamar yadda Allah yake wa kadhalika, kuma irin haka, wato irin yadda a baya muka tsiratar da yusufa daga cutarwa ƴan uwansa, muka tsiratar da shi daga wanda suka bautar da shi, muka tsiratar da shi daga ainihin wato sharrin wannan mata da yake gidanta, to kuma irin haka makkanna li yusufa, muka ba yusufa wato karfin iko da gwamnati ya samu gindin zama a wannan duniya fil ardi yatabawa minha haythu yasha'u yana shiga duk inda yaso sai Allah ya ce nusibu bi rahmatina man nasha rahamun mu muna sabdar da ita ga wanda muka so ne wala nudhi'u ajra al muhsin ko mu Allah ba ma tabar da ladan masu kyautatawa wannan yanzu abun duniya ne Allah ya bashi dadin duniya karfin fada aji damar ya kewaya duk inda ya ga dama kaga dadin duniya ne amma sai Allah ya ce wala ajrul akhirati khairun amma abinda muka yi tanadi na ladan lahira yafi alkhairi lil ladina amanu wa kanu yattaqu ga wanda suka yi imani kuma suka zama sa da takawa kaga annabi Yusuf abinda ya samu a duniya na wannan mulki da alfarma da farin jini da kyan halitta da zurfin ilimin sa duka abu ne na jin dadi abu ne na samun daukakar duniya amma kuma da ya sariyar da shi zuwa ga aikin lahira sai Allah ya bada labarin ya mishi tanadin lada mafi girma a lahira kudaka duk abubuwan nan da ya samu na duniya ababan yabo ne kyan halittar sa da farin jinin sa da ilimin sa da karfin mulkin sa duka ababan yabo ne idan mutum ya samu waɗannan abubuwan yayi aikin alkhairi da su sun zama abun yabo don za su samu mishi da lada madawwami za su samu mishi da dadi madawwami idan ko ya same su karfin mulki shahara kyan halitta farin jini sai sariyar da su zuwa ga wata mummunar hanya sun zama abin zargi ina fata mun gane kamar da Allah ya faɗa ne game da Annabi Sulaimana da yake ce mishi hadha ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab kaga Allah ya ce wannan kyauta ce muke maka Sulaiman Allah ya bashi mulki Allah ya bashi karfin basira Allah ya bashi ikon sarrafa dabbobi Allah ya bashi ikon jin maganar su ma ko suna magana sai Allah ya ce wannan Allah ya bashi ikon sarrafa hata aljinnu da shaytanu sai Allah ya ce mishi to wannan duka kyauta ce muke mana muke maka famnun ko kai baiwa da ita au amsik ko ka rike bi gairi hisab babu wani lissafi akan ka wannan baiwa ce da Allah yake ma bayin sa nagari a duniya su ji dadi kuma Allah ya tanadar musu dadi mafi girma a lahira Allah ka sa mu cikin su wannan aya mala ya kawo ta ne da nuna mana hujja akan cewa dadin duniya da mutum zai ji da kankani ne mai wucewa ne amma idan ya karkatar da shi zuwa ga aikin alkhairi to shine ya zama abin yabo idan ku ya karkatar da shi zuwa ga aikin banza ya zama abin zargi wa qala ta'ala bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa kaga wannan shine dayan bangaren Allah yana zargi Allah yana tankiya ga mutanen duniya waɗanda suka zaɓi rayuwar duniya suka yi watsi da lahira Allah ya ce bal aha tu'thiruna alhayata ad-dunya kuna fifita rayuwar duniya akan lahira wal akhiratu khairun wa abqa alhalal lahira tafi alkhairi kuma tafi tabbas akwai kissa ta tsakanin Anas dan Malik da Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhuma wanda suke tattaunawa akan wai me yasa Anas yake cewa annasu ma baluhum abqa wai me yasa ne mutane me ya same su suke da jinkiri akan aikin alkhairi yanzu kalla ka dauka misali kalla watan ramadana duk in ya zagayo malamai za su ta wa'azi suna fadan falalashi falalar azumi falalar karatun alqur'ani falalar qiyamul layli sadaka ciyarwa wane ne da wane ne amma sai ga mutane ba ruwan su sai dai daya in an zo ana sallar nan ta dare sai ga sahu dai da rabi duk sauran mutane suna bacci in an zo ana ta magana sadaka sai wannan ibada 50 wannan ibada 30 da kira za a samu naira 80 kowa kuma aljihu sun kama da kuɗi shi ne ce ma balun nas me ya damu mutane ne ma abqa'ahu me ya kai su irin wannan jinkiri game da aikin alkhairi sai yake bashi amsa yake cewa ash-shaytan wa dunya wa shahawatuha ni ina ganin da shaytan da rayuwar duniya da sha'awanta su ne suke sa mutane suke jinkiri game da aikin alkhairi suna ci suna gani ba za su yi ba sai ana sai ce kalla ce ba haka bane wallahi law ayanul akhirah da la ahabbuha da ace sun ga lahira to da sun kaunaci lahira walakin ujjilud dunya wa ghuibatul akhira ce amma abin da ya faru ne Allah cikin hikimarsa da jarabawar da yake mutane sai yana gaggauto da sakamakon duniya amma sakamakon lahira ba sai aka boye shi sakamakon duniya al misali yanzu an ga wani ya je karatun boko ya zama babban dan boko ya zama injiniya ya zama likita ya zama dan siyasa ya zama babban jami'in soja ana ganin yana cin amfanin wannan duniya to da haka kowa sai ba zama neman wannan duniya amma wanda aka ce in ya haɗa da alqur'ani za a dinga ce mishi ikra wartaki ba wanda ya gani hayyo sai dai imani ko wanda aka ce ya bi iyaye za a yi mishi kaza ba wanda ya gani hayyo sai dai imani wanda aka ce in yayi shugabanci yayi aikin kirki za a sashi a ƙarƙashin inuwa a ƙarƙashin Allah ba wanda ya gani hayyo duk an boye fiha ma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar wanda aka ce mutane suna ganin wannan da suke gani yanzu yafi tabbas wato koda ba su faɗa ba amma aikin su haka yake hukuntawa aikin mutane yana nuna sun fi ganin tabbacin abin da suke gani na yanzu wani ya shiga kasuwanci bayan shekaru a ga ya arziki wani ya shiga siyasa bayan shekaru a ga ya zama kaza wani ya shiga karatun boko wato wannan ana ganin alfanun a fili wani ya fara noma farkon damunan nan ƙarshen damuna ya samu amfani mai yawa ya ci riba to da haka bari sai kowa ya shiga wannan haka amma wanda da yake ta aikin lahira ko yana raye ko yana mace ba wanda ya gani ya samu ko bai samu to wannan sai ya maida mutane sai suka zama ainihin wato sun fi ɗaukan duniya da muhimmanci saboda ga ta tana gani ƙuru-ƙuru yanzu ana samun ta shi sa ibnu mas'udin aka ruwaito shi kuma yana cewa kamar yadda yake cikin sunan Imam al-Baihaqi mawqufan alayhi duk da yake an ruwaito shi da isnadi marfu'i ta riwaya Aisha radiyallahu anha al-Imam Ahmad ya ruwaito amma bai tabbata ba ibnu mas'udin yana cewa ad-dunya daru man la dara la wa malu man la mala la wa yujma'u wala ha yujma'u aqalu man la aqala la yace kaga duniya to gidan wanda bai da gida ne sannan dukiyar duniya dukiyar wanda ba shi da dukiya ne sannan kuma duk wanda zaka ga ya tattara hankalin shi akan duniya to bai da hankali ne wadatacce wato wanda zai dauki nan duniya ita ce kawai matabbata dukiyar duniya ita ce kawai abin samu to wannan shine mutumin da ƙarshe zai waye gari bai da gida domin dukiyar duniya da dole ya bashi shine zai waye gari bai da dukiya domin dukiyar duniya da dole ya bata komai yawan dukiyar kan ka mutu ba za a ce a dauki koda 1 over 3 ne a tafi ma da shi ba dole gani nan bari nan babu abin da zaka tafi da shi in banda aikin ka da likaban jikin ka kaga wato wanda ya tara wannan ƙarshen al'amarinsa shine kamar ya tara babu komai ko mun gani wanda ya tare wa gina gidan duniya ƙarshen al'amarinsa kamar bai gina wa kanshi gida bane domin komai girman gidansa komai yawan gidajensa komai irin kayan alatu da alfarma da ya tsara wa rayuwarsa haka zai tafi ba su ibnu sulayman yake cewa kuma duk wanda kaga ya tsara hankalin shi gabaki daya yana ta kokarin yadda kawai zai gyara iya duniyar nan to wannan bai da hankali bai wadace shi Allah shi kyauta malin ya ci gaba da cewa wa qala Allah ta'ala anis sahara alladhina amanu haka nan Allah ya faɗa game da waɗannan bokaye waɗanda annabi suka yi muqabala da annabi Musa zamanin Fir'auna daga baya suka musulunta suka ce wa Fir'auna da yace da ya fara musu barazana sai suka ce mishi faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi alhayati ad-dunya suka ce mishi to duk abin da kaga dama zaka hukunta kai kisa ne dai ko dauri ko tsirewa ko konawa duk abin da zaka yi wani bawa dan uwanka a matsayin ka na shugaba ko sarki ko jami'in tsaro ko wanda kake sama da shi ka ce bari ka zalunce shi to iya dai abin da zaka yi mishi shine a nan duniya inna ma taqbi hadhihi alhayati ad-dunya baka isa kuma ka bi shi har lahira ka ce dole a saka shi a wuta ko a baka dama kai zaka yi mishi shari'a lahira baka isa ba duk abin da zaka mai a iyanin duniya kenan duk dadin da ake ji da wahalar da ake sha akan ita duniya to ya shafi ita duniya ne idan an je lahira lissafi ne daban ka'ida ce ta daban innama hiyal a'malu kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama hiyal hasanatu was sayyi'atu can ababan kirki da na banza su za a lissafa. Wa yace ila kauli zuwa fadan Allah wallahu khairun wa abqa, yace wallahu subhanahu innama khalaqal khalqa lidaril karam, Allah ubangiji madaukakin sarki shi fa ya halicce waɗannan bayi mu kenan, ya halicce mu ne dan gidan tabbata dan lahira, wayil jannatu wan nar, matabbata ne ita ce wuta da ko aljanna, Allah ka tsare mu daga wuta. Fa'ammad daru dunya, amma wannan makaskancin gida na duniya, faman tsikatun li zatiha faman qati'atun wa ladzatuha la tasku wa la tadumu abad, wannan gida na duniya gida ne munqati mai yankewa, kamar da Annabi yake cewa aktharu min dhikri hadimin ladzat, wannan duka da duniya mai rushewa ne, wa la tasku wa ladzatuha dadin duniya la tasku ba dadi ne wanda yake tsabara gin dadi ba, dadi ne mai cakuɗa da wahala, wala tadumu abada kuma bai da tabbas, duk dadin da kaga wani yana ji da zaka ji sirrin wahalar da yake sha kuma sai kai mamaki, in kai kana ganin kana shan wahala talauci, to wani kuma yana shan wahala arziki, wani na shan wahala shugabanci, wani na shan wahala darajar da Allah ya mai kwadaukar da Allah ya mishi, wani shahara, kowa da ka gani a cikin abin da Allah ya bashi wanda sauran mutane suke ganin kai wani ya more ba, to a cikin wannan morewa kuma ko ta jarabawa, kai Allah ya jarabce shi da wani rashin lafiya, ko Allah ya jarabce shi da wani wata damuwa ko wani kunci, ba dole ka gani ba, amma shi ya san abin da yake fama da shi, wani yana da kuɗi amma sai Allah sai ya kwace lafiya, bayan ya gama neman kuɗin gaba ɗaya sai Allah ya kwace lafiyarsa, kuɗin sa ƙare gabaki ɗaya a neman magani, ya rasa lafiya, ya rasa ainihin nasuwa, kullum a yi ta masa gashin ƙoda ko a yi ta mishi ita shan magunguna iri daban-daban gasu, wani kuma ya rasa zaman lafiya, yana da kuɗi amma barayi sun hana shi takewa, wani Allah ya zarce shi da ‘ya’ya ko mata waɗanda za su hana shi jin daɗin rayuwa, ga su nan dai jarabawa kowa da irin tashi, to babu wani daɗi a duniya wanda yake wai mai daɗi ne na tsantsar daɗi, za su ga Allah ya siffanta daɗin lahira da cewa fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ba'd wa anharun min khamrin ladzatin lishari wa anharun min asalin musaffa, kowanne sai da aka togace abinda ke iya shiga cikin shi na matsala, idan kogi ne wato ruwa kenan yana iya zama yana da contamination, anharu min ma'i ghairi asin ala hira wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amu, idan nono ne mutum yake sha a duniya zai iya jin yayi tsami ya kwana ya lalace, wataƙila ka sha mai kumbura ma ta ji ko ya saka ta gudawa, in zuma ce haka ta yi an mata mai, wa anharu min asalin musaffa, can tatacciya ce, sannan a duniya in ka ci ka sha kana iya kai ta gudawa, akwai gazawa banɗaki, akwai ɓacin ciki, akwai ƙiba ta dame ka, alama ka ci wata cuta a cikin abincin da kake ci, Annabi yana cewa ba ma mala ibnu adama wi'an sharran min basari, idan mutum ka kama shi tattarawa da mata ne, Ibnu Qayyim yana cewa dama hanyoyin da musiba take sauka ga dan adam a duniya babu kamar guda uku, daga dukiyarsa da abin da ya ci da yawan tarayyar shi da mata, duk cututtukan da mutane suke fama da su zaka ci daga waɗannan ne, yanzu cututtukan da suke da alaƙa da jinsi Allah kaɗai sai yawan su, abin da ake ce musu sexually transmitted diseases STDs, ko cututtukan da suke da alaƙa da ababen da muke ci waye san yawan su, duk typhoid din nan da wane ne da cancer din nan duka daga me, daga abin da muke ci ne, kuma su ne cututtukan da suke fada ma mutane yanzu a duniya, sai kuma cututtukan da suke da alaƙa da dukiyoyinmu, hatsarin mota alaƙa yake da dukiyoyinmu, muke siyan ababen hawa da kuɗinmu muje mu buga su a jikin wasu dukiyar wasu, ko mu faɗa ramuka a mutu a yi watsa-watsa, kullum sai ka ga wannan, haka gidaje, haka ainihin makwancai, haka duk abin da kake tsammanin arziki ne, sai ka ga akwai wata jarabawa a cikinsu, to arzikin duniya da jin daɗinta Allah bai yi ta zama daɗi tsantsa ba, za ka babu wani mutum da yake raye a duniya zai iya 24 hours bai ji wata damuwa ba, ko da ka ji ka gaji ko haka nan kawai ka ji kana hamma ko kai tsaki ko wani ya zage ka ko wani ya ci ma mutunci ko kai wata asara ko a bata ma rai a cikin gida ko ka zo kasuwa ka ga an yi maka barna ko ka je gona ka ga bai da kake so dole sai ka ga wani abu da baka so a duk 24 hours ina kuma ga shekaru 40 30 60 70 yanzu irin da tawa da suka dade a duniya a irin wannan kasar tamu suka ga Najeriya ta jiya da ta yau ya kaci suke ji wani fa kawai in yaje wata wani bakin ciki ne kawai sai mutu kawai in yi tunda irin early 60s da 70s da late 80s dan da da ake kaza yanzu ya canza yaje siyan wani abu yaji inflation ya jake shi sai zuciya shi kawai ta buga ya mutu sai jinin shi ya haura duk mutane da haka suke mutuwa yau damuwa saboda rayuwa ta yi kunci bi khilafil akhirah sabani ita ko lahira lahira ka ga duk waɗannan damu babu ciki fa innal ladzatiha wa na'imaha satin min al kadir dadin lahira dadi ne wanda babu abin a cikin sa mata ba sa haila ba sa haihuwa babu tsufa babu mutuwa babu gajiya babu damuwa duka babu bakin ciki babu kita babu hasada babu gaba babu yaki babu fitina komai dadi ne kawai zariyan dinsa ghairu munqati wanda bai yankewa Allah ka samu a ciki laysa fiha hazanun alahira cikin aljanna babu damuwa wala nasabu babu kuncin rayuwa wala lahubun babu ainihin shiga matsala ko shiga tarnaki wa aljannati la yahuduna dan aljanna ba sa yin ba sa zagawa ban daki shi fitsari wala yatagawatuna ba sa zagawa ban daki shi ba haya wala yabsuquna kai hatta da abin nan tofar da miyo ko kaki ko majina wala yatakhawatuna ba sa tace majina ba a yin malbalas na kai ta fata hancin kada majina ko ka ji kana kaki kana hamma kana atishawa duk babu wannan wannan fa ɗan kananan ma matsaloli ne kenan balas na manya bal fiha ma tashtahi al-anfusu wa taladdu al-a'yun abin da ke cikin aljanna kawai shine duk abin da rai yake jin dadin sa duk abin da ido yake gani ya ji dadin sa shine a cikin aljanna wahum fiha khaliduna kuma ga tabbata azan da gaskiya abin da ke lalata dadin duniya shine rashin tabbas rashin tabbas akan duk abin da kake da kuma rashin tabbas akan ita kanta rayuwa wannan yana cikin abin da yake bata ciwon dadin duniya da aka gana sara da sauran kafirai da Allah ya musu kirari da cewa su duniya ko suka sani yanda babu abin da suka damu da shi akan ya za a yi su dawoma a duniya zaka ga duk abin da ake yi kokarin kada duniya fata tsawarware ka amfu har bincike suna da shi akan ya za a daina mutuwa ana ta bincike na rasa yadda za a yi wannan bincike yanda ana yin ababen hawa wanda ake ci musu anti accident wanda ba sa yin hadari in dai wai karo ne ba sa yin karo ko ta gaba ko ta baya suna da wani technology wanda in ka ji za ka buga motar da kanta za ta tsaya in kai bura ba su ma ba ta dukan bango ko ta buge wani abu ga airbag ga wane ne in jirgin sama aka hau ga abun tsira ga kananan jirage a jikin jirgin ruwa waɗanda za a gudu ta aiki cikin rai idan gidaje ne aka yi a musu exit ko ta ko ina wai dai ka amu in abinci ne sai an sa hukuma ta tantance wanne ne consumable wanne ne ya lalace wannan ya expire wannan ya kaza duka dai kokarin dai a hana dai mutuwa a ga cewa an ci gaba da wanzuwa a duniya to kuma Allah bai yi ta dan awansa ba da sun nemi lahira ita ce madawwamiya amma ina Allah bai ba su wannan falal ta imani ba fashawatul nufusi waladatul uyuni huwa an-na'imul khalis abinda rai yake so da abin da ido yake gani ya burge shi shine ni'ima madawwamiya wal khulud huwa ad-dawa sannan kuma tabbatuwa shine abin da yake da dawama alahira wal baqa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malu malai ittibasi fadin Allah a cikin sagada cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum bayin Allah na gani Allah ka samu cikin su babu wanda ya san babu wani rai da ya san abin da Allah ya koye musu na ni'ima min qurrati a'yunin na abin da za su gani idan su ya ji dadi ya sanyi jazaa'an bima kanu ya'malu wato Allah ya ajiye wa musulmai mufada'at da yawa ababan da zai surprise din su ba za su gan su ba sai sun je lahira idan Allah ya ce fiya ma tashtahi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa antum fiya khalidun فإن الله أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تبس الله يترى دم باين سنغري أبن دئلو بيتب غني با أبن دكني بيتب جيبا أبن دكما تنالن دن أدن بيتب تنالو شبا نجد بلها ما أطلعهم عليه وأن باين أبا بند الله يباد لعباده شواء أقوي كذا أقوي كذا أقوي كذا كما يدى الإمام البخاري يروي حديثي daga manzala sallallahu alaihi wasallam ta hanyar sahabi Abu Huraira Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ubangiji ya fada a cikin hadisin kudusi yace a'adatu li ibadi ma la aynur ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar sai Abu Huraira yake cewa ikra'u in shi'tum sai karanta wannan ayar cewa fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima ka'alu ya'malu hakanan al-imam muslim ya ruwaito hadisin da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin Nabi yake cewa ko kun san wane ne mafi karancin arziki a aljanna suka ce ba mu sani ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shine mutumin da za a fito da shi daga wuta bayan an mashi azaba da iya zanubin shi amma yana da asalin imani sai a ce mishi to kaje ka shiga aljanna Nabi ya ce a wata riwaya wannan mutumin ba zai fito daga wuta ba sai an wuce shekara kamar 50 tashin alkiyawa ya gama shan bala'in wuta tukuna haka ce je shiga aljanna sai ce ya sai je shi kai zaga ya ce Allah ai an riga an gama ikbayin ko ina babu ko babu yankin gida ko bayan ce duk yan aljanna sai riga sun gama kwashi arzikin gabaki da babu sai a ce mai to tunda baka samu riba sai ka koma wuta kenan ko ce a dai taimaka mun ya Allah a taimaka mun ya ta magiya karshe sai Allah ya ce mishi to atarda an yakuna laka misla mulkin malikin fi dunya to ka yadda a baka gurgudan dukiya da arziki da fada ta wani sarki cikin sarakunan duniya kuma ce sarkin gari kaza ko gwamnatin gari kaza ko shugaban kasa kaza inda yake rayuwa to ka yadda a baka kamar irin wannan sai ce na yadda sai Allah ya ce mishi wa mithlu har sai an kai wa mithlu kafa goma to shi wannan abinda za a bashi kenan irin wadata da arziki da masauki na mutumin da ke da sarauta a duniya sau goma Annabi ya ce kuma shine mafi kaskanci a cikin aljanna sa wajen wadata shine last person da zai shiga yana cikin sayo musulmi kaga wannan da yana kwatanta cewa ni'imar ta fi karfin yadda mutum yake tunani a nan duniya domin kai yanzu a ce ba wai inda wani shugaba yake rayuwa ba wani banɗakin da yake ma tsugunu kawai aka baka aka ce to kai ka zauna a nan to ya ishe ka banɗaki da wani yake tsugunu ya ishe ka rayuwa balla sana a ce gidan shi ko bus kwata ɗinsa ko kuma uwa uba a ce bedroom ɗinsa da falansa ai kaza daɗi kawai zai kishe kai zaka ga kamar ba a duniya kake ba malai ya ci gaba da cewa wa hadha al-ma'na huwa alladhi qalahu al-abd as-salih qala shine abinda wannan bawa yake fada da yace ya qaumi tabi'uni ahdikum sabila ar-rashad ya qaumi inna ma hadhihi al-hayatu ad-dunya mata' wa inna al-akhirata hiya darul qara ce ya qaumi ya ku mutane na tabi'uni kubini ahdikum sabila ar-rashad bini in kai ku ta farki madaidaici na shari'a ya qaumi ya ku mutane na inna ma hadhihi al-hayatu ad-dunya wannan rayuwar duniya da kuke ganinta mata'un jin dadi ne wanda yake mai yankewa mai karewa wa innal akhirata hiya darul qarar lalle ita lahira ita ce gidan tabbaci al-qarar shi ne tabbas da al-akhira wato aljanna ko wuta ke shi yasa ka kuma littafin imamu ibnu al-qayyim hadil arwah ila bilad al-afrad ga yanda ya bayani akan aljanna dalla dalla haka shaykh al-albani yana da wasf aljanna min sahih as-sunna haka nan wahid bali shi ma yana da wasf aljanna wa idha urifa yace okay fa akhbara anna ad-dunya mata'un natamatta'u biha ila ghayriha kaga sai ya bada labarin cewa ita duniya abin jin dadi ne wanda zai kai mu zuwa ga wani jin dadi wa anna al-akhirata hiya al-mustaqir ita kuma lahira ita ce matabbaciya wanda Allah yake cewa jannatu adin yadkhuluna fiha min yuhalluna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir sai Allah yace wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba annal hazan wannan damuwar duniya Allah ya tafi da ita inna rabbana la ghafurur rahim wannan la ghafurur shakur ko wannan shine ta'birin yan aljanna sun shiga Allah ka sa mu cikin su wanda za su itirafi da cewa babu wata damuwa a cikin ta alhamdulillahi azhaba annal hazan Allah ya tafiyar mana Allah ya dauke mana damuwar duniya da muka sani domin duniya ita gidan damuwa ce lahira ita ce gidan tabbaci gidan ni'ima wa idza urifa anna ladzati ad-dunya wa na'imaha innama hiya mata'un wa wasila ila ladzati al-akhir idan muka fahimci cewa ita duniya da jin dadin ta da abin da ke cikin ta wato ababe ne wanda suke zama mana hanya zuwa ga kaiwa ga dadin lahira wa kadhalika khuliqat kuma saboda haka aka halicci duniya dan akai ga lahira fa kullu ladzatin a'anat ala ladzati al-akhir duk wani jin dadin da za a ji a duniya wanda aka bi ance a shar'ance zai taimaka dan samuwar wancan jin dadin da ke tabbata lahira fa huwa mimma amara Allah bihi wa rasuluhu wannan shine abin da Allah ya bada ya umarni a wa yusabu ala tahsil al-ladza bima yabuu ilayhi minha min ladzati al-akhir kuma za a bada lada akan wannan aikin na duniya da kai ka ji dadi wanda da gurgurdan abin da zai saman maka a lahira kamar shugabanci shugabanci yana da dadi karfin mulki yana da dadi ga dan adam mutum ya ga cewa magana shi kawai ake ji an tare kawai ana jira shi hukunci shi kawai ake bi kaga dadi ne gare shi a duniya haka shahara da daukaka haka arziki da wadata haka karfi na fada a ji ko karfin ilimi ko karfin magana duk wanda dan adam yana jin dadin wadannan haka mutum ya ci ya koshi yana jin dadin wadannan mutum ya ga cewa iyalansa suna kaunarsa yana jin dadin wannan to duk waɗannan ababen da yake jin dadin yi idan ya zamana kayi su da kyakkyawar manufa kayi su kuma dan cimma lahira sai ka samu lahira kuma su ma ka samu ladansu duk shugaba wanda ya yi aikin kirki yau mutanen shi alkhairi mai annabi ya ce yana da gaskon da za a saka su karkashin al'arshi ranar alkiyama mai gida wanda ya ciyar da iyalinsa babu sadaka da takaita yaro wanda yake miki iyayensa ya zai ji dadi a duniya za a yi taiba mai ana ce mishi yaron kirki mutumin kirki iyayensa suna sa mai albarka makwabta da suna sa mai albarka ku to kuma zai samu lada a lahira ina fata muna ganewa to haka dai haka dai haka in ka je kai noma yabanya ta yi kyau in ka gani za ka ji dadi ka ji annashuwa bi ujubul burra ko to amma daga kan kwaro da ya ci wannan yabanyar za ka samu lada har zuwa kan iyalanka da wanda za ka taimaka mishi ka bashi zakka ko ka san mai sadaka ko kyauta duk za ka samu ladan wannan abin da kai saboda jin dadinka na duniya ka tafiyar da shi zuwa ga aikin alkhairi to haka za a yi ta lissafa su dai cewa shi jin dadin duniya idan ka yi amfani da shi dan samar da jin dadin lahira mai wanzuwa to ya zama abin nema shi da kansa da haka ake so a tashi a yi kwazo a yi aiki a yi ainihin sana'a a yi noma a yi kiwo a yi kasuwanci dan a samar da wannan jin dadi na duniya mai tsarki mai tsafta na halal dan a samar da na lahira walihadha kana almu'minu yusabu ala ma yaksuru bihi wajhallahi da haka shi mu'mini yake samun lada akan duk abin da ya nufaci Allah da shi min aklihi abincin da kaci dan ka samu karfin yin ibada da karfin yin walwalarka wa shurbihi da abincin da ka sha dan ka samu karfin yin ibada da walwala wa libasihi da abin da ka sanya na sutura dan ka tsare mutuncinka ka tsare tsarecinka ka bauta wa Allah wa nikahi da abin da ka aura na mata dan ka biya sha'awar rayuwarka kuma dan ka ainihin wato ciyar da su ka samu lada wurin Allah wa shafa'i ghaibihi da kuma abinda za ka yi na ka busashe fushinka bi kahari aduhi fil jihad wajen kashe kafirai a gun jihadi yana daga cikin ayyukan mafiya lada maka ga kisa ne yayi zubar da jini rusa kasashe ne amma saboda don Allah aka yi akwai lada wa kahari aduhi fil jihad fi sabilillah wa ladhdhatu ilmihi, da wani dadi da kake ji idan ka samu ilimi, ka fita daga jahilci, wannan dadin na ilimi, wa imanihi, da wannan dadin na imani, halawatul iman, wa ibadati, da dadin da kake ji idan kai sallah, idan kai azumi. Annabi ya ce lisaimi farhatan, farin cikin da kake ji sanda kake bude baki, farin cikin da kake ji sanda kaje kai umara ko kai aikin haji, farin cikin da kake ji sanda ka taimaka wa iyayenka ko talakawa, farin cikin da kake ji wajen ciyar da miskinai, farin cikin sadaka, farin cikin aikin alkhairi. Mumini yana farin ciki da yaga aikin alkhairi. In ka tuno ma wani alkhairi da ka taba yi a baya sai ka ji wani dadi, ko ka ji an yabe ka akan wani alkhairin ku, to duk wannan dadin akwai lada a kanci, saboda zai samu maka da dadin lahira. Wa ghairi zalika, da wasu waɗannan, wala zati jasadihi wa nafsihi wa ruhi min al-lazati al-hissiyya wal wahmiyya wal aqliyya, da dadin da kake ji a cikin ka na lafiya, da dadin da kake ji a ruhinka na imani, wanda wasu kana ganin su, wasu kana tunanin su ne, wasu kuma a hankalinka kake riya su. Akwai dadin da kana ganin shi karara, kamar ƴaƴa da Allah ya kira su suna qurratu ayni, kana ganin ababanka. Dadin da kake ji na tunanin kaza, dadin da kake ji na ainihin wato ganin kaza a zuciyarka, duk waɗannan akwai lada a kansu. Inda mutane suke samun matsala kawai shine ba sa halarto da waɗannan niyoyin. Kamar da Ibn Taymiyyah din nan da yake fada a cikin siyasar shari'a cewa gashi aikin shugabanci yana daga cikin ababe mafiya samar da lada ga ɗan adam, amma kuma ɗan adam yakan manta da tunanin shugabanci cewa aikin lada ne. Kai ce ba ma mantawa ba, hasali ma su shugabannin da kansu suke ikirarin su ba aikin Allah suke. Kamar yana magana a zamanin mu din, shugabannin mu na masu cewa su ba ruwansu da addini, su ba Allah suke ba, su kawai dan dai su samu da al'umma kyakkyawar rayuwa, kuskure suke ba kankani ba. Domin wannan aikin da suke yi shi Allah a wurin shi sai ya musu hisabi akan ayyukan da suka yi na shugabanci, su kuma suna tunanin ai ba ruwan Allah da wannan shugabancin da suke. To haka hadisi ya tabbata cewa wanda yake ci da iyalansa da nufin yana bautar Allah, ya saka niyyar cewa bautar Allah yake da ci da su, zai samu lada. Wato karka tsayar da bautar Allah kawai akan afuqus, sallah, azumi, aikin haji, sujuda, tilawa alqur'ani, istighfari, ba su kadai ne bautar Allah ba. Kamar da Allah ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dukkan abinda kake a rayuwarka akwai bautar Allah a cikin sa. Kaji hatta ci da sha, hatta sutura, hatta aure, hatta bacci, duk abinda kake bauta ce ga Allah Ubangiji Madaukakin Sarki. Sai ka gyara niyyarka, sannan kuma dadin da kake ji na cewa kayi wannan bauta, to ba abin zargi ba ne, saboda dadi ne wanda yake da alaka da tabbatar wancan dadi na lahira madawwami. Ya ce kullu ladhatin aqabat alaman fi daril akhir, to amma fa duk dadin da zai samar da raɗaɗi a lahira, aw mana'at ladhat al-akhira, ko dadin da zai haifar da wato ya hana samuwar dadin lahira, fa hiya muharrama, to wannan an haramta shi. Shi za ka haramta zina da duwadi da shan giya da caca da cin riba da ashariya, duk waɗannan masu suna ganin suna jin daɗi, amma kuma wannan dadin zai haramta musu dadin lahira, ko ya samu musu da bala'i a lahira. Mithlu ladhatil kuffari, kamar irin dadin da kafirai suke ji na sun samu sakewa duk abin da suka ga dama su, su zagi Allah, su ce Allah na da ɗa, su rena Allah, su rena littafinsa, su zagi annabawa, su yi duk abin da suke so, ba su da iyaka, ba su da haddi. Wal fusaki, da mutanen banza masu yin fasikanci, suna jin daɗin yin fasikanci. Bi uluwihim fil ardi wa fasadi, saboda suna ɗagawa a bayan ƙasa suna ɓarna. Mithlul ladza allati tahsulu bil kufri wan nifaq, kamar abin da ke samuwa na daɗi idan mutum yana kafirci ko yana munafirci. Ka ladzatil ladina takhadhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, kamar daɗin waɗanda suke riƙo da wasu wato abin nan abokan ga abin nan wato gumaka ko abin shirkarsu, waɗanda suke ƙaunarsu kamar yadda mumine ke ƙauna Allah. Wato da kafirai da fasikai da mushrikai suna ƙauna ababen bautarsu, suna jin daɗin ƙaunarta su kamar yadda mumine suke ƙaunar Allah. Walar da ce a ƙa'idihim alfasida, da daɗin da suke ji na munanan aƙidunsu na bid'a. Wa ibadatihim almuharrama,
wadatun da suke ji na ibadoji da suke yi na haramci ibadar bautar wani Allah ibadar bukukuwa na wasu bukukuwan da Allah ya haramta waladhatu ghalabihim lilmu'minin salih da kuma dadin da suke ji cewa sun fi karfin mu'mine su suka fi yawa su suke da mulki su suke juya duniya su suke abin da suka ga dama wa qatlun nufusi bi ghairi haqqiha da dadin da suke ji na kashe rayuka ba da haƙi ba a kashe nan a kashe can a auka wannan da yaki a kai waɗannan farmaki wazina da dadin da suke ji idan sun yi zina wasarika da dadin da suke ji idan sun sata wa shurbil khamri da shan giya duk waɗannan dadi ne wanda yake abin zargi saboda zai jawo mutum bala'i a lahira wani ya ga akhbarallahu anna ladati imla'u liyazdadu isma da haka Allah ya bada labarin cewa wannan dadin da Allah ya basu Allah yana jinkirta musu yana musu talalani liyazdadu isma dan su kara daukar wa kansu daukakiya wa annaha makrun wa istidraj kuma Allah yana musu ainihin wato istidraji ne yana jan su yana jan musu kafa ne yana musu tarko ne yana musu talalani wa makrun kuma Allah yana musu ainihin wato rami ne dan su afka misalu akalu ta'ami tayyibi alladhi fihi sum kwatan kwacin mutumin da zai ci abinci mai dadi amma an sa mai guba kaga yana jin dadin amma guba za ta cutar da shi to haka wanda da yake sako yake zunubi yake kafirci yake fasikanci yake raina Allah wannan dan dadin da yake ji na yanzu to abin da zai biyo baya ba kankani bane yanzu kalli mutumin da yake yin zunubi gaba dadin da zai ji gaba ɗaya ta kire bai kuma minti biyar ba amma ji ba irin zunubin da yake dauka kan shi haka wanda yake ruwaɗi a cikin hadisin Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya zina da mata aure ranar alkiyama za a gabatar da ayyukan shi na alkhairi ga baki daya a gaban mijin mata auren nan a ce wa mijin ka dauki duk abin da kake so a cikin aikin shi an maka gwanzan aikin shi kana ganin sai mai ruwaya kisa kana ganin zai kyale wani abu a lahira inda lada shi ne abu mafi daraja wani darajar dala a ce ga wani ya haɗince ka da iyalinka a duniya Allah ya baka izini a ce to wannan ka gan shi shine kwartan matarka da haka yanzu an baka dama wannan babban da azabar da za a mai shi kwartan kai kuma wani bonus ne aka yi maka saboda cutar da kai da yake wato duk aikin alkhairin sa ka kwashi amma yanzu ku duba jama'in da mutane suka mai da wannan ba wani zulubi bane a hotel hotel matan aure ga su nan suna barna wasu a gidajensu wasu su fitar su je su yi gashi nan abu babu kai ba gidi kamar ba al'umma musulmai ba jibi ya uwan laifin duwani jibi ya uwan kisan kai jama'a duk waɗannan laifuffuka haka suke da matsala ga wanda yake aikata su in ma ya ji daɗi to wani daɗi ne ɗan takaitacce daga nan zai tana dama tun a nan duniya har kuma ya koma ga Allah in ba Allah ne ya so shi da rahama ya tuba ya gyara Allah shi kyautu malam yake cewa wa hadha al-ma'ana qad qarrartuhu aidan fi qa'idati sukur ibn jami'a yace wannan bayanin da muka yi dogon bayanin nan mun yi shi a littafi na littafin mu mai suna qa'idatu fi sukur in kun tuna mai ishara zuwa ga cewa ibn jami'a na dan tafi musamman mai suna qa'idatu fi sukur yana nan a cikin majmu'ul fatawa in ba na manta ba a cikin mujalladi na 27 ko kuma kamar haka wa amma al-ladhatu allati la ta'qibu lazzatan fi daril qarari wala alam to akwai kuma wani jin dadi wanda yake tsakatsaki a juwancan jin dadi yake da alaka da kyakkyawan aiki zai wanzar da kyakkyawan makoma jin dadi yake da alaka da mummunan aiki zai wanzar da ainihin makoma mummuna to akwai kuma wani abu tsakankanin su wasat shine wanda baya kore baya kawo jin dadin lahira ba kuma ya kore jin dadin lahira baya kawo bala'i a lahira wala tumna ulazat dar al-qaran fadi ladatun batila wannan ita ma kirita ce amma tana iya halasta illa manfa'ata fiha wala madarra dun babu zubi babu lada ira abinda ba washi yake cewa yin ka banza barin ka banza akwai abinda mutum yake a duniya ba lada ba zubi ya halasta amma zaka ga an fi alakanta shi da mutane wanda suke ba su da yake yi ko suna da lokaci ya musu yawa ko mata da yara kamar da muka ja ba misali yanzu bukukuwa dan kawai a zo a yi taron biki yau ana aure mujarradin a tare da suna ana aure a gida ba lada ba zulubi sai dai in kai abin lada a wurin zaka samu lada in kai abin zulubi a wurin zaka samu zulubi irin mutane masu fita a tafi muntazahat a tafi park ko mutum ya dubi iyalan shi je zauna a wani waje daga shi sai su ci abinci ci wasa ci dariya irin wasa da mutum yake a gida da yara ko masu hawa irin kekunan nan na rage kiba a gida yanzu da yake jim ko ga mutum ya fito yana ta gudu akan titiya ta zuba wannan bai da lada bai da zulubi dai amma bata lokaci da yayi wani abu da zai amfane shi da yafiye mishi haka mutumin da misali zai fita farauta irin yadda suke a zamanin da fita farauta ko wanka a ruwa abin nan swimming ko wasanni akwai al'ab riyadiyya wanda basu da babu ne fi kayusu motsa jiki ko guje-guje ko hatta buga kwallon kafa ma idan an kiyaye sharadan da malamai suka zayyana ko wata kwallon wanda ba ita ba kamar a cikin gida mutane suna indo suna yin wasannin su ko basketball ko makamancin haka ko kuma wasanni wanda suke na kwakwalwa ko wasan da yake da kwakwalwa kamar abin nan lissafi ko irin wasu wasanni da za a ce a fitar da kalmomi ko ai gasa na iya wani abu kamar lissafi ko gudu ko tsere ko puzzle wanda za a wargaza harufa a ce ka gyara su duk waɗannan wasannin sun halasta kuma aikin kwakwalwa ne akwai computer game da dama aikin kwakwalwa ne ba ɓata lokaci ne kawai wanda yake na shirme ba amma dai yana riyaza ma kwakwalwarka to duk wannan malamai sun ba da fatawa akan cewa asalin sa halasta amma ba aiki ne na wanda yake da aikin yi ba aiki ne na wanda aikin yi ya mai karanci yau shi zaka zauna yanzu da wayar ka misali ka kama yin game inda ba baka da abin yi ba wanda sai ya wuni yana game ana yana ta ci ana cewa ya ci kaza ya ci kaza ya ci kaza ni wallahi hayin da ban yi game ba ban ma san inda game ke ba cikin waya ko computer ma na ga yara suna yin game sama baki wai ya aka yi dama kuna su computer na zai ma san inda yake saboda ina kan ka lokacin zaka wani amma za ka ga wani babban mutum ne da hankalin shi da komai kuna cikin mota ko ana zaune yana ta buga game ka rasa ma me yake wani na maciji wani na shiga daji wani na fada sojoji haka har ka ga kamar yana damuwa in ya samu faduwa haka yayi ihu ko yayi taki to kaga wannan duk bata lokaci ne amma babu lada zaka iya yi amma dai sunanka mara aikin yi ko mun gane bata lokaci kake kuma shi lokaci kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin Abu Dawud da Tirmidhi duk mutumin da ya rayu ya je lahira hatta wanda ya aiki kirki sai yana dama akan lokutan shi da ya bata idan mutum ya ga iya lokacin da yake blank da yi wani abin arziki a ciki ba sai ya yi nadama cewa ina ma da ya ƙara abin arziki wannan ba fa wanda ya tsira kenan ballan sana kuma ko da su ga cewa ya laita ni raddu ina ma da za a mai da mu duniya Allah ka kare yace to akwai wannan irin ladzawa take baqila illa manfa'ati fiha wala madarra babu abin amfani a cikin ta ko tutarwa wa zamanu ha yasirun kuma dan lokacin da ake batawa akan ta kadan ne laisa litamta an-nafsu biha qadar ko laisa litamta an-nafsu biha qadar wala wa hiya la budda an tashghala amma huwa khairun min hadhihi al-akhir babu abinda za babu wani alkadari wato babu wani abinda zai bata amfana da shi sannan kuma wato sai ta shagaltar da mutum daga wani abu na lahira domin a lokacin da mutum yake irin wannan ya mai da rayuwar shi kamar ta yaro ne yanzu yaro karami dan shekara biyu ko uku daga wayewa garin nan zuwa yanzu babu abin da zai yi daga nan har dare wanda zai amfane shi kawai wasa ne da kuka da cin abinci da yin fitsari haka kawai da kiriniya duk abin da ya gani ya taba duk abin da ya gani ya kai hannun shi in ya ji bacci kawai ya fadi ya bacci in ya ji fitsari ya yi a inda yake wato rayuwar shi ta wuce iya wannan tsawon wurin babu wani amfani zai iya kama wasan kasa ya gina nan ya yi can ya yi can in ya gama ya ji haushi ya wargaza ya tashi kaga wato bata lokaci kawai yake to ya kai ba za ka mai da rayuwarka haka dan haka sai ya zama wannan ya shigar da kai daga wani abu na lahira lokacin da kai amfani da shi awa biyu kana game ina ma da zaka je ka shiga makarantar hadda awa biyu nan ayi ana tilawa alqur'ani ina ma da zaka je koyo ta sana'a ko kasuwanci ko ga damuna ka je ka samu kwadago kai mana me zai sa ka zauna kana ta game a computer ko a wayarka me zai sa kawai ka zauna kawai ko ka fita kawai kana yawo a gari aka ce wanda zaka ce wallahi ban da abin da zan yi ne kawai ni ma na mutu to kaga wannan akwai alamar karancin manufa a rayuwarka a ce musamman kana shekaru na matashi ko wanda yake da karfi a jika amma baka san kai ma abin da ya fito daga kaga mutane a zazzaune me suke yi wai suna rage lokaci kawai suke babu asara da zaka ga mutane suna yi irin wannan musamman sai lokacin Ramadan kamar da wani malami yake faɗa cewa a cikin rubutun shi da yake magana akan ayyukan malaman farko ayyukan musulman farko a Ramadan da bambancin su da ayyukan musulman ƙarshe su musulman farko a Ramadan me suke yi karatun alqur'ani tahajjudi shi kanshi azumin da kuma jihadi sai da ya kawo labarin yaki na jihadi da musulmai suka yi yafi guda 30 a Ramadan tunda kan irin su Badar Ainu Jalut Fathu Andalus duka cikin Ramadan akai musulmai suna azumi yafi akwai yakin da musulmai suka yi ma tun kaman 20 ga watan azumi ake yake har ranar sallah ba gama ba a filin yakin ma suka yi sallar Idi shine Qadisiyya a filin yakin suka yi sallar Idi sai da aka gama Idi aka yi hawan daushe da komai sannan suka samu suka ci nasara yakin wani sati biyu suka yi a fagen daga su musulmin farko haka suke mu kuma yanzu musulmin ƙarshe idan azumi ya zo to sai dai kallon TV kallon series bacci in ka zo masallacin nan da azumi ga mutane suna bacci sai ka ɗauka IDP cam saboda yawan fanka da ventilation kawai mutane sun bace suna ta bacci za ku wuni nan kuna katu su kuma duk suka wasu na suna bacci duk inda ka je kuma haka ne duk masallacin da yake akwai fanka akwai AC haka za ka ga mutane ko suna ta bacci ko suna rage lokaci sai kuma cin abinci bacci cin abinci kallon TV da zuwa gidan kallon kwallo abinda kawai ya saurar mana shine yunwa baki kawai ta saurar mana illa man asama Allah to kaga bambancin mu da su kuma kaji jihadi azumin sallar dare da musulmai suka je wani yayi in ba na manta ba dai a Qadisiyya ne zamanin Sayyidina Umar me aka ce da wani yazo ya leken asiri ya koma ya ce ai mun ga wasu mutane ne wanda ba kaman ba mutane ba kaman aljinu saboda su ruhbanul layli wa fursanun nahar in dare babu abin da suke ci sallah idan gari ya waye ko ba su da aiki in banda hawa da wakai da kai farmaki na jihadi mu kuma duk wanda ma ya kwana sallah to uzuri ne ma in gari ya waye ba za a fito ba karshen Ramadan ne ku to ba ma a fitowa saboda za a rama baccin da ba a yi ba kaga duk tanakudi ne muke jama'a ba haka sahabbai suke yi da muke cewa muna bin su ba almuhim shine wannan lokaci da ake batawa bata shi inda ake yi babu amfani amma idan baka yi wani sako ba ko babu zunubi dan misali bacci bai da zunubi dan kai baccin ka in ka kalli TV ya danganta ga me ka kalla idan ka kalli abin da yake na fasikanci to kana da zunubi idan ko mujarradin kallo ne wanda babu wani fasikanci a cikin shi to sunan shi kawai asarar lokaci haka dan ka fito kana yawo ko ka tafi a gidan zu ka tafi kallon dabbobi wani zai yi ban kuɗi daga nan ya kama hanya ya tafi Minjibir ko ya tafi Kano ko ya tafi Ubudu Ranch can cross river ko wani ma ƙasar waje kawai ya je ya ga dabbobi ya ga ruwa ya ga bauna saniyar dawa ya dauki rakin hotunan shi to mujarradin kallon su ba haramun ba ne ba haramun ba ne amma dai ɓata lokaci ne kake wa kanka wannan lokacin zaka yi wani abu da zai amfane ka fiye da wannan shiririta da kake Allah shi kyautu وهذا هو الذي أناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل شنو أبونا النبي صلى الله عليه وسلم يكيني في ديتشي دو ونوا سالة متن زي وقات الوكسيني إلا رميه بقوسه سيون ديكي قوين حربي دا بكسا وتعديبه فرسه هون ديكي هورد دوكين سسمو دا جهادي وملاعبته مرأته هون ديكي واسادة ما تسا فإنهن من الحق وانا سوباب لي في قمرسه ما ليكي رواه مسلم musulmi ya rawaito sai dai wannan magana akwai wahabi a cikinta malamai masu bincike da waɗanda suka yi tahqiqi littafin nan sun bincika da hadisin nan bayan cikin musulmi wannan hadisi al-Imam Muhammad ya rawaito shi da al-Arba'a kuma shi ma malamin ya faɗi shi a can baya abinda ya faɗa ke sai kuma Bukhari yayi ishara zuwa gare shi da ya mai da shi babu yake cewa babu kullu lahawin batilun idha shagala an ta'atillah yake ishara zuwa gare shi mai da shi babu babun da ke bayani akan cewa duk wani wasa to barna ce inde zai shagaltar da kai daga bautar Allah ma'ana koda wanda ya halarta ne to ba za ka je kana yin shi har lokacin bautar Allah yayi ba ka zo kai bautar Allah ba hasali koda abu mustahabi ne kake cikin yin sa dole ka bashi lokacin bautar Allah kana tilawa kana karantawa kana tasbihi haka kira sallah dole ka tashi ka zo kai sallar farilla domin shi Allah ya daura maka tun farko wa qawlihi li umara lamma dakala alayhi wa innahu jawari yadribna bidd kamar yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga Umar dan Khattab lokacin da Umar ya shigo ya ga wasu mata din nan bayi suna buga gunduba fa'at katahunna suka yi shiru saboda shigowarsa wa qala yace inna hadha rajulun wannan shi mutumin la yuhibbul batil baya san shirme wannan abin da suke shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai yana san shirmin bane amma shi Allah yayi da ainihin taushin hali da iya jan mutane a cika shi kuma Umar Allah bai daura mishi wannan shi annabi Allah ya ce wala kunta faddan ghalidal qalbi la faddu min hawlik zaka shi sai yake tolerating mutanen kauye su zo su wauta da mata da yara da waɗannan ba ha kida suke a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ba jinsi yake ba ba so yake ayi ba amma ya kyale su dan su dan ji sauki tunda su mata ne da yara kamar da muka ji a baya to amma shi Umar wannan babu baya cikin lissafin su kuma Allah bai daura mishi wannan ba dan ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan wasu suna yin wauta wajen fassara da yake to yanzu Umar ya bi annabi san gaskiya kenan ba haka ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kamala ce a wurin sa shi kuma Umar tashi kamalan shine kin wannan abu ina fata mun gane kamalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya iya hulɗa da kowa shi ba abin da ya mutanen Makka da suka cutar da shi suka aibata shi suka kore shi amma da ya ci nasara akan su yace ku je kowa an yafe mishi wanda ya shiga da Abu Sufyan yace an yafe mai Abu Sufyan da fa shine komandan kafirai a Badar da Uhud da Ahzab wanda har lokacin ma yace ne ya musulunta saboda abin ya fi karfin shi har yanzu musulunci bai gama sauka a zuciyarsa to inda wani komanda ne mai zai yi harbi suka zai kashe amma annabi ce duk a kyale shi kuma wannan kyale sun da aka yi sai suka dawo cikin hayyacin su suka rike musuluncin da kyau shi yasa bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Makka da mutanen Madina da wasu bangare na Taif su kadai suka saura wanda ba su yi rinda ba amma duk sauran kauyukan na rinda suka amma mutanen Makka da ba su dade da shiga musulunci ba su suka tabbata da su akai hurufu hada rinda su sa Abu Sufyan nan da ƴaƴansa su Ikrima Ibnu Abi Jahl sune komandojin yaki da ƴan rinda to ka kaddara inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu irin wannan ya musu tit for tat yadda kuka yi mana ko kore mu to kuma ku bar garin nan na Makka ko kuma duk a kwantar da su a yanka kaga da asarar musulunci ce da asara ce ga musulunci amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale su a yafe musu a kau da kai abin da suka yi da suka ce mushi kai mutum ne mai kirki kai dan manya ne yace na yafe mu akai ta mamaki har yau a tarihin duniya ana mamaki irin wannan abuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama yau mutanen Makka dan kowanne komanda da aka sani a irin ka'idojin yaki a tradition na yaki ba a san wani komanda na yaki da za a kore shi daga gari bayan shekara 10 ko 20 ya samu kuma abokan yakin shi ne ya ci nasara a kan su kuma ya ce duka ya tafi su wanda zai kuma mafi karanci shine ce a kama su duk a kulle a gidan yari a daina garin su amma yace a sake su kuma har ya raba musu mukamai ya ɗebi kuɗi ya ba su raƙuma wani 100 wani 50 wani kaza to ba a san komandan yake da irin wannan ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shi kamala ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya shirya shi akan ta saboda mene saboda ya ceto akbara adadin mumkin ya iya ceto mafi yawan mutane zuwa ga bauta Allah zuwa ga tauhidi ba wai so yake a kashe shi ko a halaka su ba a so yake su musulunta su tuba kalli waɗanda da suka yi li'ani har bayan sun yi li'ani sun tsine wa junansu annabi yana ce musu alaysa bainakuma min ta'ibin ba wanda zai tuba ne a cikin ku mutum ya tuba a nan duniya a bai hukunci ne tsira a lahira to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamala gare shi shine kyale su da yayi din nan su dai ya kyala Aisha ita ma ta kalli masu ainihin mene masu wannan wasa ɗan Habasha da aka ce da sauransu bari mu saurara da saboda kullum lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sallallahu wa sallama ala muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.